ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da can garda ba, an lura mai ilimi shi ke morewa, ƙwalƙwaliyar daraja shi hau shi ɗare ɗam.
Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon, mun yada zango ne a jihar Adamawa, inda mahukunta a jihar a makon da ya gabata suka sanar da rufe makarantun kwana a ɗaukacin jihar. A wani mataki na gujewa ɗauke-ɗauken ɗalibai da ‘yan ta’adda ke yi a wannan marar, shin ko me hakan yake nufi ga iyaye da ma wasu ɗalibai? Abokin aikinmu Muhammad Salisu Salado ya bincika muna halin da ake ciki.
Daidai wannan gabar gashi gwamnati ta ɗan kawo su ‘yan sauye-sauye musamman abin da ya jibanci makarantar kwana a nan jihar Adamawa. A matsayinka na malami, ya ka ji da wannan sauye?
To alhamdulillah, da farko dai duk wani abun da kaga gwamnati ta yi tana da dalilin yi. A matsayin mu na malamai dai za mu iya ce wannan karon mun samu labarin dama gab da za a dawo makaranta a satin nan. Muka ji labarin cewa akwai makarantu guda 30 waɗanda za a yi deboarding nasu. Duk wani abun da gwamnati ta yi dama in mun ga yana da alfanu mukan bata goyon baya, saboda akwai manufa a cikin lamarin, ba don komai ba, saboda an yi shi ne saboda kiyaye lafiyar ɗalibai har ma da iyayensu da kuma malaman da ke karantar da su. Za mu zo mu ga alfanunsa ko daga baya insha Allah.
A matsayinka na malami, cewa kuna karantar da ɗalibai kuma gashi an zo an dan samu sauye-sauye, su ɗalibai wani kira kake da shi gare su?
Abun da dai za mu ce wa ɗalibai musamman waɗanda suke cikin ire-iren makarantun da ita gwamnati ta ce an yi deboarding nasu, wato an maida su je kaka dawo, su yi haƙuri, su rungumi abun da ya kasance, saboda wannan wani sabon tsari ne wanda a baya can ba su san da shi ba. Amma lallai in suka yi haƙuri zai amfane su, musamman waɗanda suke ajin ƙarshe na junior, ma'ana sister, don su ne abun zai fi shafa. Da ba don wasu matsaloli ba, zuwa yanzu dai za a iya ce an rubuta junior wa yake, ma'ana JCSE. To har yanzu dai muna jiran mu ga timetable ya bayyana. Bisa wannan gwamnati ta ce ta yi deboarding makarantun din, duk yaro da yake wannan makarantu zai koma gida, za a tura sunayensu a makarantu makota a cikin anguwa, ma'ana makarantar da yake kusa da inda iyayen yaro yake. Sai su je su koma su rubuta JCSE su a wancan wurin, ba matsala don gwamnati ta riga ta yi shiri akan wannan. Kuma bisa labarin da muke samu zuwa yanzu, an riga da an tuttura waɗannan sunaye zuwa makarantu da suke kusa da inda yaran suke da zama. Insha Allah dai zai zamanto musu alkhairi, ba zai zama da damuwa ba. Su rungumi abin wannan sabon tsari ne, mu ma malamai mun ga tsarin din, mun fahimci tsarin din, saboda haka su ba da goyon baya, su ne zai amfana insha Allah.
Ku kuma malamai, lokacin da kuka ji wannan sanarwa, aya kuka ji?
Da farko dai mun ji abun wani iri, saboda abu ne wanda mu a zatonmu tunda an ce boarding school ne, ba mu yi tsammanin cewar za a dakatar da irin wannan makarantu a nan kusa ba. Amma tunda har gwamnati ta ga matsaloli na tsaro, ana kidnapin yara a jihohi makota irin su Kaduna da sauransu, kuma ta ga lallai haƙƙinta ne ta kiyaye lafiyar ɗalibai da malaman da suke karantarwa a wurin har ta kai ga wannan mataki. To muna ganin cewa akwai amfani a lamarin, bamu da wani zaɓi illa kawai mu ce hakan Allah ya sa ya haifar da ɗa mai ido. Sannan duk da yadda muka ji, tunda dai abun akwai matakin da gwamnati ta ɗauka, kuma lallai gwamnati ta bada umarni duk yaron da yake ire-iren wannan makarantu su koma makarantun je kaka dawo da ke anguwa ko inda suke. To fani alhamdu, ina tsammanin wannan ba zai zamto damuwa ba insha Allah.
Wani kira kake da shi ga iyayen yara ɗalibai waɗanda wannan lamari ya shafa?
Da farko kiran yadda zan yi wa iyaye akan wannan, tunda har gwamnati ta zantar su zauna su dubi abun da idon basira, su ba wa yaran su kulawa yadda ya kamata, sannan su tabbatar da cewa musamman yaran da suke aji na ƙarshe na junior din sun rubuta JCSE a makarantu makota na kusa da su, kamar yadda gwamnati ta faɗa. Saboda kar yaro ya zama an yi deboarding nan kamar an kashe makarantun ne, yaro je ya zauna a gida ya zauna, ma'ana bai rubuta jarabawa ba. Saboda haka kira da muke musu su tabbatar da cewa wannan abun da gwamnati ta yi fa yana da amfani, kuma su tabbatar yaran sun kai yaran a makarantu makota saboda su ci gaba da wannan karatu nasu da suke kai. Fatan hakan din ya zamto alheri ga yaran da iyaye da kuma mu dukan mu malamai insha Allah.
Kuna magana da Malam Thomas Tumba ta Kolole.
To malam gashi gwamnati ta kidaya wasu makarantun kwana musamman daga aji na 1 zuwa na 3 a jihar Adamawa.
Haka ne.
A matsayinka na malami yaya kaji lokacin da aka yi wannan dagayya?
Eh da aka yi wannan magana gaskiya ban ji dadi ba, amma da nayi tunani da zurfi kuma naga kaman gwamnati su tunani mai kyau dumi tsaron yara yadda suke ji a wayansu jokoshi yanda ake je yana koshe yara mutane na tafiya da su, shi yasa gwamnati suka ce to indai haka ne bari yara su dan kusa da iyayensu makarantun da yake kusa da su a kai su su zauna tare da iyaye tukuna, sa'annan a san menene tsoro yake ciki kafin a koma da su.
Cewa wannan tsari da gwamnati ta yi shi ne bisa natsuwa, a matsayinka na malamin makaranta wani kira kake da shi ga yara saboda kar su yi tunanin cewa a wannan tsari da aka yi za su koma gida zauna su naɗe hannu sai su ba su je makaranta ba?
To wannan dai ina so in kira ga iyaye yare ne sosai musamman domin wannan ba abinda zai sa yaro ya je da ba ko kuma a sa yaro ya ta zama gida babu kwazon da yake a makarantar da ya tashi ba. Abinda ana so da yaro a nan shine iyaye su tabbatar abinda yaro yake a can bai ja baya ba, yana cin gaba da shi. Kowane makarantar da aka kai wannan yaro a tabbatar cewa iyaye suna lura da rayuwar shi a wurin da karatun shi a wurin, cewa daidai yana cin gaba kamar yadda ya tashi a can a wancan makaranta.
Sunana Ahmad Muhammad. To alhamdulillah lalle wannan sanarwa ta zo a matsayin sanarwa na bazata, saboda ba haka kowa yake so ba. Abinda kowa yake so shine a ga yara suna makaranta, wanda cire jahilci ne cikin al'umma kuma na daga cikin abin da zai iya tsaye da gadon bayan al'umma.
Masu sauraro, baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin abokiyar aikin tamu Julie Lazarus Gresham da ta hada mu na sauti, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bissalam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam, to shi mara ilimin fa ko hangawa, mai ilimi ya san martaba ga mutane, kalgi marar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokarin mushininku, jama'a kiranmu nake bisa dagewa, bisa tattalin neman sani kowanne, a maza da mata don mu zan miƙewa, kai kokarin neman